This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na sati a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 8 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hafiz da kanin labarai.
To Aisha, fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata ta bayyana fatan cewa Isra'ila da Hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya ya ce haɗin kai daga Iran game da shirinta na nukiliya gaba ɗaya bai gamsar ba. Iran ta kakaba takunkumai kan wasu kamfanonin Amurka 5 da wasu mutane 7 da take zargin su da rura wutar ta'addanci a yankin gabas da tsakiya.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji abin da masharhanta suke cewa bayan da kungiyar Sarab ta yi karar gwamnonin arewa, wato gwamnonin Najeriya da ministan Abuja a kotu kan wasu makudan kuɗaɗe.
Gwamnonin jihohi gaskiya an daɗe ana ruwa fa a ƙasa na shanyewa. Ana ba su kuɗaɗe tun daga lokacin kuɗaɗen bailout ko kuɗaɗe sun zo ba wanda zai san yaya bayanin yadda ake kashe su, yaya ake sarrafa su, sun isa ga talakawa ba a isa ba, a yadda ya yi kawai shikenan.
Sannan wani mai sharhi akan tattalin arziki ya yi fashin baki akan sabon harajin da gwamnatin Najeriya take shirin kaddamarwa, wanda zai shafi hada-hadar kuɗi ta hanyar ta yanar gizo, wato cyber security levy.
Tana nufi ne cewa a tattara waɗansu kuɗaɗe daga talakawan Najeriya, duk mutum idan ya yi hada-hadar kuɗi, musamman abin da ake kira transfer na kuɗi daga wani waje zuwa wani waje, asusun kuɗi ya yi amfani ne da electronic media, wato kafafen hada-hadar kuɗi irin na zamani ne yanzu, duk waɗannan za a caji wato rabin guda ɗaya, wato 0.5 a cikin ɗari na abin da aka yi transfer ɗinsa.
Yau kamar kullun a duk ranar Laraba, Murtala Faru Sanyi ne zai shigo da shirin baki, kuma a wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muryar Amurka ta yi da wasu gwamnonin arewacin Najeriya su 7 waɗanda suka halarci wani taron da cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka da ke nan birnin Washington DC ta shirya. To amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata ta bayyana fatan cewa Isra'ila da Hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta, kamar yadda Isra'ila ta yi gargaɗin cewa za ta iya zurfafa farmakinta a yankin kudancin Rafa na kudancin Gaza idan tattaunawar ta kasa kaiwa ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa ta Amurka John Kirby ya faɗa cewa bayanan tattaunawar matsayin ɓangarorin biyu na nuna cewa ya kamata su iya rufe sauran gibi da suka rage, kuma za mu duk abin da za mu iya don tallafawa wannan tsari. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa jiya Talata cewa sojojinta sun kwace iko da yankin Gaza na shiga Rafa da ke tsakanin zirin Gaza da Masar, kwana guda da suka umarci dubun-dubatar Falastinawa da su fice daga yankin, kuma ta yi ta kai har-har ta sama. A halin da ake ciki kuma, hukumomin jin ƙai na Majalisar Dinkin Duniya sun ce an rufe mashigar mutane da kayayyaki na Rafa da Karim Shalom ta kowane ɓangare, wanda hakan ya katse kayayyakin bukata ga fararen hula sama da miliyan 2 a yankin Falastinun da ke fama da rikici. Jens Lapke, mai magana da yawun ofishin kula da ayyukan jin ƙai, ya ce a halin yanzu ba mu da wata kofa ta shiga Rafa, kamar yadda COGAT ta hana mu damar shiga yankin don taimakawa. COGAT ita ce hukumar Isra'ila da ke daidaita ayyukan gwamnati a yankunan Falastinawa, ya ce wannan yana nufin cewa an sake rufe muhimman wuraren shiga biyu don kai kayan agaji zuwa Gaza. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, jihar mara fina-finan batsa Stormy Daniels ta gamu fuska da fuska da tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump, inda ta bayyana wa masu taimakawa alƙali yanke hukunci a shari'ar da ake masa a birnin New York cewa ta yi lalata da shi ta jima'i da bata so ba a shekarar 2016, sannan daga baya aka biya ta dala 130,000 domin ta yi shiru game da lamarin. Gabanin tsayawa takara da Trump ya yi cikin nasara a zaben shugaban kasa na 2016. Stormy Daniels ta ba da shaida na tsawon sa'o'i game da yadda ta haɗu da Trump a gasar shahararru ta ƙwallon golf ta Lake Tahoe a Nevada, yadda ya gayyace ta zuwa cin abincin dare a ɗakin otal ɗinsa, yadda ya nuna mata rashin mutunci da ji da kai, da yadda suka tattauna yiwuwar saka ta a shirinsa na Celebrity Apprentice na raha, sannan suka kwanta a gado na takaitaccen lokaci suka yi mu'amala ta jima'i, abinda Trump ya musanta faruwarsa. Lewin da ke kare Trump, Todd Blanch, ya nemi a ayyana ba'asinta mara cancanta bayan da a wasu lokuta ta yi batsa a shaidar ta bayar, amma alƙalin kotun kolin New York Juan Merchan, yayin da ya ce da ma ba ta faɗi wasu kalamanta ba, ya ƙi amincewa da buƙatar.
Kashin labaran na farko kenan. Kafin Baballe ya karanto mana sauran labaran, za mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoto mai cewa ƙungiyar Sarab ta kai ƙarar gwamnonin jihohin Najeriya su 36 da ministan Abuja a wata babbar kotu a jihar Legas. Ƙungiyar mai muradin al'umma dai tana zargin gwamnonin da wadaƙa da kuɗaɗen lamuni da aka ba su. Ga rahoton wakiliyar muryar Amurka Rukayya Basha.
Ƙungiyar kare 'yancin 'yan ƙasa da ƙididdigar ayyuka ta Sarab ta maka gwamnonin Najeriya 36 da ministan Abuja wata babbar kotu a jihar Legas bisa zargin su da gazawa wajen ƙididdigar ayyuka da suka yi da kuɗaɗen lamunin da suka karɓa da ya kai har dalar Amurka biliyan 4.6 da kuma naira tiriliyan 5.9. A ƙarar da ta shigar, Sarab na son kotu ta bawa gwamnonin umarnin gayyato hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC da ICPC domin su binciki yadda gwamnoni da ministan Abuja suka salwantar da kuɗaɗen lamunin da aka ba su. Kazalika Sarab ta ce doka ta bawa 'yan Najeriya 'yancin sanin yadda gwamnoni suka salwantar da kuɗaɗen lamunin da suka karɓa. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Esile ya ce manufofin bin diddigin ayyuka da ƙungiyar Sarab ke yi abu ne mai kyawu, sai dai ƙungiyar na aiwatar da ayyukanta ne ba bisa yadda ya dace ba.
Wanda suka yi tunanin Sarab sun yi tunani mai kyau kuma sun fito da abubuwa masu kyau, amma sai su nemi masu ilimin irin wannan aikin a sasu wanda za su zo ne zuciyarsu farin fat, ba su da wani mummunan nufi a zuciyarsu, sun zo ne kawai su yi bincike saboda kuɗin jama'a ne ke hannun gwamnoni, saboda haka su fara ma wani zaɓe ina wani bashi da karɓa, manta da bashi ko bashi ne ko ma menene ko kuɗin da gwamnatin tarayya ta baka ne, kuɗi ne haƙƙi na jama'a, don haka suna da daman su yi wannan binciken. Sun zo ne su yi binciken tsakaninsu da Allah ba tare da sun zo kawai su yi don su bata wani suna ba, don su kai za su samu biyan bukata. Amma an ka zo ne da wani bindigdin na zuciya cewa ai na ji kazawa ne suna kazawa ne suna kaza, din haka bari mu je mu ji, to abin da ya sa ba za su samu haɗin kan yawancin jama'a ba kenan, kuma su za su kai kara sai dai su yi ta karansu, ba wani wanda zai ba tasirin da wannan karar zai.
Shin ko yaya tasirin shigar da gwamnoni kara da ƙungiyar Sarab ta yi ganin cewa doka ta ba su kariya? Barista Haruna Magashi lauya ne mai zaman kansa.
Na'am, lallai a sashi na 308 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da kariya ga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da gwamnoni da mataimakansu akan cewa ba za a iya shigar da ƙara a kansu ba in dai suna rike da wannan office ɗin. To amma wannan tanadi na kariya da kundin tsarin mulki ya basu bai hana a shigar da office ɗin gwamna ko office ɗin shugaban ƙasa a shigar da su ƙara a wata shari'a ba.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarci kuma masanin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke Kashiri jihar Gombe, ya ce dole ƙungiyar Sarab ta yi zargin gwamnoni sun yi wadaƙa da kuɗaɗen lamunin da aka ba su, ganin cewa an sha ba su ire-iren wannan kuɗaɗen amma talaka baya gani a ƙasa.
Gwamnonin jihohi gaskiya an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa, ana ba su kuɗaɗe tun daga lokacin kuɗaɗen bailout, wato a ceto masana'antu, a ceto jihohin daga matsalolin kasa biyan albashi, ko kudade sun zo ba wanda zai san yaya bayanin yadda ake kashe su, yaya ake sarrafa su, sun isa ga talaka ba a isa ba, a yadda yake kawai shikenan.
Kungiyar Sarab da yana buƙatar gwamnoni da ministan babban birnin tarayya Abuja da su gabatar da yadda suke salwantar da biliyoyin kudaden da ake ba su, domin ta haka ne za a iya magance matsalar cin hanci da rashawa da kuma kaucewa zargi. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To an gaida Ruqayyah. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz da kashin labaran duniya na biyu.
Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi ya ce haɗin kai daga Iran game da shirinta na nukiliya gaba ɗaya bai gamsar ba. Grossi ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Talata a Vienna, ƙasar Austria, bayan halartar wani taron nukiliya da aka gudanar a ƙasar Iran. Grossi, babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa, ya buƙaci Iran da ta ɗauki ƙwararren matakai don warware matsalolin da ke tattare da shirin nukiliyar jamhuriyar ta musulunci da ke haɓaka da sauri. Grossi ya ce, ina son sakamakon, kuma ina son su da sauri, kuma ina ganin su ma sun fahimci hakan. Abin da ya kamata kenan, ya kamata a wuce nan. Wannan shine abin da na faɗa wa taron manema labarai a Isfahan a yau. Ya kamata a wuce nan, halin da ake ciki yanzu gaba ɗaya bai gamsar ba samsam, bai gamsar da ni ba. Daga ƙarshe, a wani mataki na ramuwar gayya, Iran ta kakaba takunkumai kan wasu kamfanonin Amurka biyar da wasu mutane bakwai a makon da ya wuce, da take zarginsu da rura wutar ta'addanci a yankin gabas da tsakiya. Wannan sanarwa, wadda akasarinta ta kawai ce, tana zaman ramuwar gayya ga sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa Iran a cikin wannan watan da ya wuce, da ta auna kan ɓangarorin tsaron yanar gizon Iran da masana'antun jirage marasa matuƙa. Amurka ta yi wa Iran irin wannan zargi, tana mai cewa Tehran tana goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci a yankin, sai dai Iran ta musanta wannan zargi. Ƙasashen biyu dai suna da gagarumin tasiri a yankin gabas da tsakiya, kuma suna da alaka da ɓangarorin da ke adawa da juna a yakin Isra'ila da Hamas.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu sai rahotonmu na biyu. Har yanzu kuma muna Najeriya. Bayan da wata takardar da Bankin Duniya wallafa ta yi nuni da cewa gwamnatin Najeriya tana shirin gabatar da wani haraji wanda zai shafi hada-hadar kuɗi ta yanar gizo, wanda babban bankin ƙasar CBN zai jagoranta, cikin wata hira da abokin aikin Musarfilu Hashim Gumel, Dr. Abdullahi Gombe, mai sharhi akan al'amuran tattalin arziki, ya yi fashin baki akan wannan haraji bayan da Sarfilu ya fara da masa tambaya akan abin da ake nufi da wannan haraji, wato cyber security level levy. Sai ya ce,
wato wannan haraji ya haraji ne wanda ya fito daga bangaren mai ba da shawara wa shugaban kasa a bangaren harkokin tsaro, wato National Security Advisor, kuma ya samu sahalewar Majalisar Tarayyar Najeriya a ƙarƙashin dokoki na shekara 2024, wato kwanakin nan kenan. Kuma wannan haraji manufarsa a gwamnatanci, kamar yadda waɗanda suka fito da shi suke ba da sanarwa, suna nufi ne cewa a tattara waɗansu kuɗaɗe daga talakawan Najeriya. Duk mutum idan ya yi wato hada-hadar kuɗi, musamman abin da ake kira transfer na kuɗi, ya tura kuɗi daga wani waje zuwa wani waje asusun kuɗi, ya yi amfani ne da electronic media, wato kafafen hada-hadar kuɗi irin na zamani ne yanzu, kama daga internet zuwa ATM machine zuwa wayoyi da sauransu, duk waɗannan za a caji wato rabin guda ɗaya, wato 0.5 a cikin 100 na abin da aka yi transfer ɗinsa. Wato wannan misali idan muka yi shi fulla-fulla, idan mutum ya yi transfer ɗin naira 100, to za a caji naira, in ya yi transfer ɗin naira 100 za a caji naira 5, idan mutum ya yi transfer ɗin naira 1,000 za a caji 50, idan mutum ya transfer din naira misali 100,000 za a caji naira 500.
To wannan abu ne da ya kamata a ce kamar gwamnati ce ta dauki nauyi don kare al'umma daga irin wannan asara ta kudade. Me zai sa a ce yanzu al'umma ce za su biya wato abiyota cikin haraji a ce kuma duk da yake mutane yanzu na fuskantar matsatsar rayuwa a ce su za a daura wannan nauyi kuma?
Alhaji Sabilu, wato tsari kenan na tsananin jari hujja. Idan aka ce gwamnati ta dauki matsayin jari hujja wanda ba ta waiwaye adan tafiya, to haka za ta yi ta tafiya. A gaskiya alal haƙiƙa komin kyan wannan tsari tunda dai jama'a za su biya, to an zo da matsala gaskiya cikinsa. Sabila da misali yau a Najeriya nan ana cikin hali na ha'ula'in. Yau abinci hawan farashi ya kai wajen 300 cikin 100. Hawar farashin wutar lantarki ma haka.
Dr. Abdullahi, a matsayinku na masana, me za ka ce game da ta wace hanya ƙungiyoyin fararen hula za su iya zuwa su yaƙi wannan abu, su ce su ba su amince da wannan ba dole a janye ko da ta fannin shari'a ne?
To ni a gani na wato bai kamata a ce ma wai sai an yi ta kai ruwa rana ba fa da talakawa da gwamnati a mulkin demokradiyya. Domin demokradiyya kullum mulki ne da ya kamata ke tafiya da ra'ayin jama'a da kuma sauraron koke-koken al'umma da kuma yin dokoki akan shawarwari da kuma nutsuwa da hangen nesa. Idan gwamnati ta yi wani abu da koda tana ganin za ta yi nasara, za ta samu alfanu, koda tunani ne mai kyau da kuma tsare-tsare masu kyau, idan ta duba ta ga cewa akasarin mutanen ƙasa ba su yarda da wannan manufarta ba, to gaskiya ya kamata ta yi ƙoƙari ta janye.
Mai sharhi akan tattalin arziki Dr. Abdullahi Gombe wata tattaunawa da Sir Philo Hashim Gimel. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni 7 na ayyocin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. Idan za a iya tunawa mun so mu tattaunawa kan kalubalen tsaro tare da gwamnonin jihohin Katsina, Dukuraɗa da na jihar Kaduna Ubasani da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa daga inda wasu 'yan Najeriya mazauna Amurka da ke zauren namu suka gabatar da tambayoyi ga bakin namu.
Sunana Idris Alkali, mazaunin Washington. Gwamna Raɗa Katsina na da iyaka da Jigawa, babban iyaka, amma Jigawa ba ta da yawancin matsalan tsaro sosai haka. So akwai abin da kuke yi tsakanin ku gwamnoni biyu da kuke koya ko sani me suke yi ba yawancin matsalan sace-sace mutane da rashin tsaro haka?
To alhamdulillah, magana da ka faɗa gaskiya ne, muna iyaka da Jigawa, amma su ma Jigawa da basu da wannan matsalar ta tsaro ba wasu dubaru ba ne. Abin da ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar Katsina da ta Kaduna da Sokoto da Niger da Zamfara, duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji. Akwai dajin da ya taso tun daga Central African Republic har Mali ya shigo ta Jibiya, ya ɗauki local government guda 8 na jihar Katsina, ya shiga Kaduna, ya ɗebi local governments, ya shiga Zamfara, shi ya tafi har Niger, ya fita har Kamaru. Su wannan dajin shi ne matsala. Yanzu mu ma a jihar Katsina in ka ɗauke ta, za ka ga ɓangaren Daura da suke border da Jigawa state nan bangaren ba ma wanda ya san wata magana a rashin tsaro da ake yi a jihar Katsina. Abin nan dai yana can ya ta'allaka da local governments din da suke da iyaka da daji da kuma waɗanda ke jikin waɗanda ke iyaka da daji, domin ɗan ta'addan nan in sun yi ta'addanci daji suke koma. Dajin nan suna da maɓoya, suna da malaba, kuma sun fi kowa sanin wannan daji. So kusan wannan abin da muke yi, kaga ai da muka zo muka haɗa kanmu gwamnonin jihar Arewa domin mu kawo ƙarshen matsalar tsaro, ai ba mu cire Jigawa mu cire Kano. Mun sanyo su saboda muna tunanin idan Allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin, to ba zai matso ya shigo Jigawa, ba zai shigo Kano, sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har Allah ya kawo ƙarshen shi. To amma matsalar da ake samu, dole ne mu rika tattaunawa da juna. Idan muka ji wani bayani wanda zai taimaki Jigawa ko Kano, in buga ma gwamna waya ko ya bugo mani, haka muke ta wannan aikin da Kaduna da Jigawa da Sokoto da Zamfara da Kebbi da sauransu, domin idan ba mu yi wannan haɗakan ba, to abu yana iya murƙushe mu. Kuma abin da mutane ba su sani ba, wanda yake da mahimmanci al'umma su sani, wannan lalacewar ta matsalar tsaro wato ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta. Akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai Sarakai, akwai masu unguwanni, akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai alƙalai, akwai masu kuɗi, duk wanda ka sani wanda ba ka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan a kai ta. Shi ya sa muke fama wajen kawo ƙarshenta, saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi, ko zaurenka ko gidanka, kila yana informant ne ko yana ba da bayani ko yana cikin wa'anda. So wannan matsalai sai an yaƙi da ita fama, kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai. Domin zan baka misali, a wani ƙauye a Katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma, tunda shi ne wakilin mai garin, amma aka ba shi naira 700, aka zo aka kashe mutum 30 a ƙauyen. So kaga irin lalacewar da yankin mu yayi. So ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma, domin mu ba za mu iya ba don ba mu san wani abun ba. In baka faɗa ba, ba a iya gyara.
Assalamu alaikum. Sunana Awal Umar Idris, Chief Protocol daga Nigerian Consulate da ke New York. Tambaya ta ba kan gwamnan Kaduna ba ne, akan duk gaba da gwamnonin da su su uku. Akwai agreement da na sa'anta bai tsakanin Nigerian government da American government akan sayar da azasiyar mana da drums. Shin kun san da wannan agreement din, kuma ina zancen ya kwana? To Allah shi yake sani.
To bari mu soma da shi gwamnan jihar Kaduna, tunda abin din shi, bari mu fara jin amsa daga gare ka ta dangane da wannan al'amari.
To alhamdulillah, kamar da ya faɗi wannan agreement da yake magana, na san ina majalisar dattawa, kusan duk kasafin kuɗi da ake yi shekara kuɗi na majalisa, ba shekarun da ba mu yin kasafin kuɗi domin a sai kayan tsaro daga ƙasashen duniya gabaki ɗaya. Kuma ina so in tabbatar maka cewa harkar tsaro wani abu ne wanda ko da an sai drum ɗin ba za a bayyana mutanen kowa da sani ba. So ina tabbatar maka cewa wannan abu da kake magana ba a samu matsala ba, an dai samu tangarɗa daga farko, saboda kasancewar shi in za a sai da abun tsaro, wato na'urori irin drums da sauransu, sai an tabbatar da cewa za a amfani da shi ne domin yadda dalilin da sa aka siyo su, domin kai a kuskure. Kaga alimisali ɗaya zan baka, lokacin da aka samu matsala na tudun biri a Kaduna, inda drums aka yi kuskure ya kashe mutane 88. To irin wannan matsaloli shi kan sa ƙasashen duniya sukan zama suna shakkun sayar da irin na'urori su drums da manya-manyan makamai ga ƙasashen Afirka. To wannan magana an riga an gama ta, kuma a matsayina na ɗan majalisar dattawa na da kafin zama gwamna, zan iya tabbatar maka cewa ba an samu wannan tangarɗa daga farko, kuma an tabbata, amma ba abu da za a fito fili a gama duniya ba ne.
Gwamna Dauda Lawan, akwai abin da za ka ƙara dangane da wannan tambaya?
To abin da zan iya cewa a nan shi ne, muna da labarin cewa an sayi wa'annan na'urori don ci gaba da kawo tsaro a jihohinmu. Abin da kawai zan iya cewa a nan shi ne, wa'annan na'urori ba hannunmu suke ba, suna hannun gwamnatin tarayya ne. Sai in mun koka wani lokaci sukan yi amfani da irin wannan na'urori don taimaka wa jihohinmu?
Gwamna Dikuraɗa.
Wato, alhamdulillah, ni ba ni da dogon masaniya akan wannan na'urori da ake magana.
Na jirage su batukanun da aka ce an kai su a Najeriya
su. To, mu wa'annan jirage da aka kai Najeriya mu tsakani da Allah su nema na aiki.
Sosai.
Domin suna nan base ɗinsu a Katsina, kuma yanzu tsakani da Allah ko jiya na yi magana da Air Commando da ke wannan abu. Irin nasarorin da suka samu cikin wannan satin a kan wuraren da 'yan ta'adda suke haɗa kai suke abin nan. To, tsakani da Allah wannan ina iya cewa mun gode mu federal government da wannan intervention da ake, kuma tsakani da Allah da sojojin da na saman da na ƙasa da 'yan sandan suna ba jami'an tsaronmu da muka kafa goyon baya da haɗin kai ana yin aiki hannu da hannu a jihar Katsina.
Sunana Sunday Beatrice, ni ne shugaban Zumunta Association, wato shugaban mutanen arewacin Najeriya da ke nan Amurka. Tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne, saboda mun ga alamun cewa kamar yadda gwamnan Katsina ya faɗi, akwai damu'i irin wanda ba mu sani ba, cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsammani suna cikin harkan ta'addanci. Me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abinda ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci, musamman alal misali harkan na'uran kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyansu a masana a Najeriya.
To, alhamdulillah, na farko maganar ta'addancin nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a ƙasashenmu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na waɗannan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu, wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa. Godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyenuri da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawar. Sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Kan gaida na Sanyinna. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Hafiz ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata ta bayyana fatan cewa Isra'ila da Hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta, kamar yadda Isra'ila ta yi gargaɗin cewa za ta iya zurfafa farmakinta a yankin kudancin Rafa na kudancin Gaza idan tattaunawar ta kasa kaiwa ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa cewa bayanan tattaunawar matsayar ɓangarorin biyu na nuna cewa ya kamata su iya rufe sauran gibin da suka rage, kuma za mu yi duk abin da za mu iya yi don tallafawa wannan tsari. Hukumomin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an rufe mashigar mutane da kayayyaki na Rafa da Kerem Shalom ta kowane ɓangare, wanda hakan ya katse kayayyakin buƙata ga fararen hula sama da miliyan biyu a yankin Falasino da ke fama da rikici. Yens Larki, mai magana da yawun ofishin kula da ayyukan jin ƙai, ya ce a halin yanzu ba mu da wata ƙofa ta shiga Rafa, kamar yadda kogar ta hana mu damar shiga yankin don taimakawa.
Masu sauraro, da wannan ne kuma za mu naɗe tabarman shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babanne da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama, wani ke fata wani lafiya. Ma'assalam.